أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوم مسلم مسلم ما شاء الله بركة بركة من سلوا أمة المتي نرى الدين يوم الآخر إذا بقي كوتا المحرم وتا نبي أحسن جل وتد مسلم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي من مكة دوما دين الشكرة تجيب مؤية تدري كل دعوة الدنيا وأنه يجب شعبة الوقت أن تبس شكرا لكم إذا أشكم يكون إليه سنة ما يعطيه مساء ما أعلم الله سبحانه وتعالى بوجيه من قوة من قوة وأن تسليه وإنسان لكي مسألة أجرى مساء يسألنا حقوة بمجيك وأن أطولي من قبات الدكرات وأن مسألة البركة مسجد الصحابة لكي هو وزريا وإنما نزل بوجيه كما يرجى wannan haduwa an sanar da jama'a za a yi zaman Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da iko haduwa da aka ba da musulmi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da fata kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana alkhairi ya sa mu wannan zaman na albarka ya sa mu da cikin bayi wanda za a ci gaba daya mu tashi an gama ta kuma Allah ya ba mu sana. Kamar da muka sani sanadiyar wannan haduwa za mu ziyara sun kusa mu ta danwa babban malamin Sheikh Abdul Malik Khamis Abu Bakar ɗaya daga cikin malamai a cikin wannan ƙasa ta mu da albarka a yi haifan garin Kwanni wanda yake sauna a Miami. Kamar da dai mun yi bayan mara kusan ba sai mun sake neman ta da tsawo ba, malamai na yake shan garin Kwanni ya taso a garin Kwanni ya yi karatu a garin Kwanni har ya haddace Al-Qur'ani ya yi karatu tsari wanda na farko a rabu har ya kai matakin da ya samu direbe da gaba kuma ta Nigeria ya ƙara karatu. Da ya dawo bayan ya samu baccalaureate a shekara ta 2004 Allah subhanahu wataala ya ba shi kabuli a jami'a da take ƙasar Libya zamanin Gaddafi kafin jarrabawa na Libya ta faru. Malam ya karatu ne a ƙarƙashin kulliyatul lugha wa darasatul islamiyya a wannan shekara kuma sun yi sa'a ana zaɓen hafizai a wannan lokacin suna jami'a kuma suna karatu da rubutu qira'at. To da haka Malam ya samu musa a cikin wannan karatu biyu duka. Allah ya kaddara ya tafarruji a 2008 daga baya ya dawo Miami muna tare a wannan lokaci. Daga wannan lokaci da ya kuma lokacin da Allah ya kaddara muka taho na maradin shekara ta 2011 an cigaba da da'uwa musu ya dawo. Bayan wannan lokacin Allah ya kaddara ma ya samu ƙarin tafiya a karatu ƙasar Saudiya a na shirin inda ya karatu da ƙasar Rumada da kuma Arabin Misali wanda ya je karatu na ma'adin Ali wanda ya karatu suna Taras yana mu shekara ta 5 da ya kara wa jami'a wanda an mata ce karatu wanda yana da zama masa amma da kuma Allah ya tsirke shi da jin da yake yana kokari saboda ya rika zaure ya san dani haka shi ya ce da wannan harka zaure shi ne tsarin karatu na alharamin mulki da ake da kuma alharamin mulki. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa bayan ya dawo ya sa mu kabuli ko ce da karatuwa a jarka da Muhammad ta bayan sa mu kun jani da aliya sannan ka ga kun sani da yake da sirri imamai khabibai ma sallallahu alaihi wa sallam da ke babban birnin nan ya ne yana anguwa wa yata da yake shi malam sirri da yake shi babban imam da masallaci da da shi akwai wani bani ne na su ɗaya da su wani masala sun da alama ta masu da kuma rasa wata tana da shari'a da ke na kasa da ba ɗaya a can ya ne malam shi da ce ba ma da na yake sa suke gabatar da sallar juma'a da kuma dai sauran da ta fata da aure wannan dai a rubuce shi ne a Sheikh Khamis Sheikh Abdul Malik Khamis kana a da yake da karatu ne za a gabata wannan ziyara ta ta samu sai mara ya wannan ziyara wannan ta ce kusan ta uku ko ta huɗu kuma ta to amma idan mun ce lokuta da ba a saba sa karatu ba na nan ba sai ba shi ne kuma ba wannan dai shi ne ya ta wata ce abin ya faru da ni karatu a gurin ne kuma da haka suka fara da gida dawa sun gabatar da karatu na sati daya da daura da shi ne tare da na misalin da da'awa na Sheikh Muhammad misalin da yana da da'awa da Allah da kuma muhadara da kuma kira cikin da bakin sai ka malan ba su zuwa malan tun da nan kan hanya ila na kare da nan da zan zama gida sai da wara a kusa jamaah dalam hafal sama sekali muda sekali tak ada kira tu pahami yang kita lima mufahal sekali tu orang kita nak sih pun itu pesan dia usia asal kamu jaya mata nak sih dalam dalam ya kuma mahabrat dah kebaca ini sih yang kedua khidam minus maran mandiri dari ini kena dalam pesan dikiri nak jil ayam kita sih mahu kuaya sahaja mati. Ayat sebab itu apa sahaja doa kita itu sebagai kuah ya Allah dan Rasulullah yang mana, jadi mudah ke, cuma semua lelaki tak dapat berdebat itu zaman ni zaman sekolah pun tak lain. Dan ke, anzata amfal jinji itu, apa yang jauh itu sebab apa pun siapa berjuang nanti, tak sih kita yang bersih berkuah berkuah, dan ada dua bukan mukadimah, tak ramla, mahal mahal anil mahal muhtar syifir. Janganlah kita cuma berfikir jawab. Janganlah kita cuma sungguh. Insya Allah kita bumbu suap syarh di atas. Zakar mana anak cukup satu suap manusia. Semua muhadarat siapa yang kita tuh lagi kerbau tahu? Atas masalah cinta yang berjuba bahmat. Baik mengkerbau tahu kita nak kuat semua lekerbau tahu kita tuh amal dina. Mana lebih besar di dunia kita yang sesungguhnya semua lekerbau tahu kita tuh. Dan kalau aku pun tak bersedia. Wanita yang berjuba muhadarat saya masih sama. Bobi, semua asyik masalah dalam syariah. Kau ni kekafir insyaallah ki. Asyik anjur apa kerja? Masalah pun tak ada. Zai bayar kita sekarang. Yang kita ni bumbu dua syariah. Insyaallah. Bobi, zai kita bincang masalah jumlah apa amat dek. Jiran sih, kita bincang dua. Jadi insyaallah. Sekarang siapa yang kita dah bincang? Dikali bobi ini lepas, memang kemal yang kalau sih sendiri rana, amat dek kita pun syariah Ismail. Masalah jumlah ni. Kena anak masuk di syariah, nanti kita dapat orang mana, naik kepala. Bukan syariah kita besar. Kalau dari itu bersikap termusyri, dunia ini ada ayat. Kena akan kami menerima zaman yang mukuli. Gobe sama masalah jinjil, jin masalah semua. Gata mana ada masalah jinbar kerjakan semua. Baik syariah pula ambil bismillah dan syariah semua. Enam syariah untuk orang yang mukul semua. Wanah sini dah ada yang terbaca mukuli. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kalau malam sekarang kita jadi lewat mana? Jemaah aku mana? Budia aku ambul. Soalnya pasti dia ada kereta besar. Sudah aku nak buat apa? Saya nak ikut semua. Nak buat apa? Saya dua nak untuk diri kita dia. Soalnya aku nak ada lagi aku sesi dua nak. Hamal mana kita aku sudah tak bersama. Dah jemaah saya akan berakhir. Kalau saya akan berakhir. Pasal itu kita ada dalam pasal yang terus. Allah yang maksudkan dia. Allah swt. Allah yang bapa yang jiwa kuasa. Bukan jawab kita. Aku mukul bapa yang kuasa ini. Dan insya Allah malam ini kita akan jadi maju. Kita semua mohon mohon kepada Tuhan untuk mengucapkan maturan bersalawat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركة من ساك سادوا. وأنسكم إلى كن كرم نفر كرم سامدا مزواك أتو أنسكم مشاه وارد أوراني دبن دبن. بايو بوديا. جاء الله سبحانه وتعالى. دكما الصلاة بمنزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Da Allah ya sa da sahabbansa gaba daya da wanda yake su akan tafarki na gari har zuwa ranar tashin alkiyama. To kuma yadda Malam Suleiman ya gabatar da bayani na wani tarihi ko wani kissa ce isace dalibai mu daliban ilimi ne har yanzu. Mu duka inda yake faɗa dai an je neman ilimi an je neman ilimi har yanzu muna dalibai. Da haka babu buƙatar dole sai an kawo wani tarihi. إلا دي منافاتا الله يبامو نساه موضوع إن دا يكبات متطونا أكنسا da ba kamar yadda malam Suleiman ya bayani an fara shi tun daga masallaci na Zakiya ko da yake na Maradi kuma yau ga masjidu sahaba ne har yanzu ana Maradi dan gabatar da wato karatu kenan to dama wani lokaci akwai mawdu'i wanda yana buƙatar a yi karatuttuka kansa ba wai karatu ɗaya ba akwai mawdu'in da yake ɗauka karatuttuka masu yawa lokacin da aka yi kuma da daura a garin tawa an yi ta ne akan asbabun najah hanyoyin da al'umma za ta bi ta ci nasara mun tattauna kan mas'aloli masu yawa ƙarƙashin wannan gurgurdu abin da hali ya babu kuma mawdu'i ne wanda ya kamata a ce ƴan uwa su faɗaɗa shi a kowane fage na rayuwa wata hanya za mu yi ci nasara duniya da lahira muka je da magaram zandar kenan muka tattauna akan mawdu'i na qadaya al-alam al-islami al-mu'asira wato mas'aloli da suka shafi duniyar musulmi ta yau shi ma zai shafi fage na rayuwa daban-daban irin abubuwa da lokaci yake zuwa da su a nan kuma garin Maradi sai muka fara muka zaɓi mawdu'i na at-tahaddiyat ya haka ce at-tahaddiyat da larabci ana kiran shi at-tahaddi shi ne ƙalubale wanda mun faɗa ƙalubale turawa suna kiran shi da faransanci ndf ko kuma turawan ingila suna kiran shi challenge wanda kuma shi ma da bahaushe yake ce ma ƙalubale wanda shi ƙalubalen nan asalin shi larabci ne ba yaren hausa ba ne kuma bahaushe ya ciro shi da ma ya amfani da irin su yadda yake a larabci ba domin kalma ta amfani da bahaushe ya ciro ta daga larabci yadda larabci ke amfani da ita ya amfani da ita an naf'u amfani amma ƙalubale ba haka take nufi a larabci ba ta zo a wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul a'raf وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وذرياتهم أو أسكراؤي وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ما سكرن تاور التقليل كما سورش لكم ما سكرن تاور إمال الكبرى إذن سو حمزة قالوا بلي وأن قالوا بلي سكتي إيه تبس سيمان بحوش قبال إشياء أسيسيتي قالوا بلي kuma yayi mishi fi'ili abin da suke kira uslubun nahas a cikin ilimin larabci na ƙalubalance ka to kamar yadda na faɗa wannan mawdu'i yana da faɗi kwarai da gaske ƙalubale suke tunkarar duniyar musulmi wanda kuma idan aka ce abu ya shafi musulmi to ya shafi maƙiyansu domin su maƙiyansu suke ƙoƙarin su tabbatar da wannan abin ko su taimaka abin ya ƙara faɗaɗa su ko musulmi su ga yadda za su yi su tashi su tunkuɗe wannan abin kenan ba ya shafi kawai duniyar musulmi ne kawai ba amma mun za mu faɗa saboda mu muke ya kamata mu yi bayanin halin da muke ciki domin tattauna a wani mawdu'i a can Zakiya muka fara shi shine wanda hanyoyin da za a bi turawa bayan sun ƙare mulkin mallaka sun san suna da maƙiya guda huɗu a cikin al'umma malamai masu kishin addini masu mulki sarakai da masu kishin addini malamai da masu kishin addini saboda shi malami in bai kishin addini zai lalace shi kuma jagora ko da bai kishin addini to barazana ne gare su suna so su kwace wannan abin da suka bashi shi yasa yanzu za ku ga an kai lokacin da yana da wahala a ba mutum jagorancin sarauta musamman sarauta da take tana da girma sosai in ba ya iya turanci ba me alaƙar sarauta da kuma turanci saboda a janye tasirin malamai a cikin al'umma a janye tasirin jagorori na gargajiya mutane na uku su ne iyaye su ma a ga yadda za a yi ƴaƴansu da suka yi karatu su ɗauki cewa yaren da Bature ya koya musu shine ci gaba da wayewa iyayensu wawaye ne bai san komai ba sannan kuma mutum na huɗu maƙiyin turawa shine masu hali a cikin al'umma an gane ko masu kuɗin da suke taimaka ma addini sai a gaya za a yi a karya su saboda duk wata matsala ta taso za a iya ganin su taimaka ko su gina masallatai ko su gina makarantu wanda wannan ba ya shafi ƙasashen mu dai ba har ƙasashen larabawa suna cikin irin wannan matsala a aza musu ɗanko bayan kayi shekara 30 baka biya ba yau sai a ce sai ka biya lokaci daya in ka buɗe ONG kana taimaka wa mutane sai a ce ɗan ta'adda ne yana antrenin ɗan ta'adda su ko ba haka suke so ba ƙasashenmu kullum mu zauna cikin talauci mu zauna cikin wahala kuma su suna da proje nasu idan na ƙasashen Laraba da musulmi suka shigo suna rage raɗaɗin wahala suna sawa ba a bin su ido rufe ana gina masallatai ana gina makarantu to kaga wannan matsala ce barazana ce ga su shi yasa sai su yi kokari su nuna waɗannan ONG da ƴan ta'adda ne mai taimaka wa waɗannan ONG ko organization a ƙasashen Larabawa a ce ɗan ta'adda ne yana taimaka wa ƴan ta'adda a kamo shi a kai shi gidan kaso ko a ce ya daina to kun ga irin halin da su suke son mu tsinci kanmu a cikin shi wannan ƙalubalen dai tsakanin masallacin zakiya an taɓa ƙalubale na malamai kawai mai so duka in ya saurari wannan karatuka zai yi sauran bayanai ba za mu samu lokacin da za mu koma karatun ba don sai ya canji lokaci sannan kuma can ma a can wancan masallaci na mai rimbo da ke alidan tsoho sai aka isar da waɗannan bayani akan waɗannan maƙiya guda uku da suka yi saura bayan malamai wato masu mulkin gargajiya da wato iyaye da kuma masu kuɗi mun faɗi dukkan tsare-tsaren da aka bi al-khutta al-manhajiyya to a yau za mu ɗauki wani ƙalubale ne shi ma daga cikin ƙalubale da dubiyar musulmi take fuskanta wanda ya aka ce ƙalubale yana yiwuwa dama akwai shi amma yanzu za a sabunta mishi salo ne kuma wannan ƙalubale har yanzu yana da alaƙa da jagoranci wato musamman abin da ya shafi siyasa tafiyar da al'umma to wannan shi ne maudu'in da za mu tattauna a kan shi abu na farko ni ake nufi da kalima ta siyasa abu na farko shi ne an gane ko abu na biyu shin wannan siyasar da ake faɗa wadda za mu magana kan ta ɗaya ne daga cikin nau'uka na siyasa shin akwai ta canda koko yanzu ne aka ƙirƙiro ta in akwai ta canda ya tarihin wannan abin shike har zuwa yau domin yana daga cikin abin da yawa daga cikin uwa suke samun tafsir a cikin shi sai mutum ya ɗauko matsala ya magana kanta bayan ka shekara 500 ko 2000 sai ya magana kan shekara 3 kaga akwai matsala abin yana bukatar ko a takaice ne a faɗi daga wani lokaci ya fara saboda a haɗa jiya da yau don a san yadda za a tunkari gobe mun fahimci wannan da kyau bayan mun kawo tarihin wannan siyasa da bayananta da yadda ake aplikanta tatbikinta sai mu zo mu ga tasirin wannan siyasa a cikin al'ummar sannan in lokaci ya babu dama mu faɗi hulul resolution yadda za a samu mafita kenan in ji malam Bahaushe game da waɗannan abubuwa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da gudu gaba daya abu na farko kalima ta siyasa duk lokacin da za ka yi karatu yana da kyau kalimar da za ka yi bayani kanta maudu'in da za ka yi bayani kan shi ka faɗe shi a san asalin wannan kalima lokatan in yana yiwuwa wasu ila cikin yaren larabci ya wannan kalima bai take nufi sannan kuma a cikin ilimin da za ka yi bayani bai take nufi da yawan wani lokacin mutum zai zo yi wa'adi ya yi muhadara ya yi khutba amma bai hukuma kan menene yake magana kaga akwai matsala da wanda ya zo farkon karatu da wanda ya zo tsakiya da wanda ya zo ƙarshe ba wanda ya san kan me ake magana sai dai a ji an kamo ta an kamo ta an kamo ta kaga babu manhajiyya kalima ta siyasa kalima ce wadda asalinta kalima ce ta musulunci ba ta faransa ba ce ba ta angilebaci domin duk kamus idan ka ɗauka na larabci can ne za ka samu kalima ta siyasa in ka ɗauki diksiyonar na faransanci ba ka samu kalimar siyasa sai dai ka samu politik in ka ɗauki diksiyonar na angile ba ka samu siyasa politik za ka samu science politik da faransanci political science yadda ake karatun English wai yadda ake karatun siyasa to kaga tun baban su ne su yi wannan su in ka tai a jami'a sai aka maka tsarin siyasa nasu sai ka san tsammanin wannan wani abu ne su suka fara shi ko ku ga yadda al'amari yake amma ba gaskiya ba kalma ce ta larabci ka tai ka dauki dictionary babi na sinun sinun wawun sinun nan za ka same ta domin in baka san asalin kalma ba ba za ka iya sanin daga inda ka samu asali ba wani sai shukuka siyasa zai dauka wajen sinun da yawun da sinun ba nan take ba sinun wawun sinun sasa yasusu siyasata asalin shi kuma sasa sawasani to ita wawun da kuma to tana da fatha ma qablaha maftuh qulibat alifa kamar qala li asluhu qawala yasusu asalin shi yasusu ne domin ya furu ne ya kuru ne sai aka yi dokin ban ma dai an ka azata kan wancan harfi an kame su siyasatan asalin shi siwasatan ne domin yasusu an ka ce ba a ce yasisu ba to amma siyasatan saboda kasra ta gabace wawun wawun kuma tana da nauyi in kasra ta gabace ta amma ya kun tafi dacewa sai aka ce siyasatan mi ake nufi da wannan idan dabbar al'amur wa adara shu'ula idan mutum ya tafiyar da al'amari ya juyar da shi shine mai kula da wannan al'amari yadda za a tafiyar da shi sai a ce sasan amr idan kuka zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisi na abu huraira yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kanat banu isra'il tasusuhum al-anbiya bani isra'ila waɗanda suka kasance suna jagoranta su kaga tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabiyyun akhar duk lokacin da wani annabi ya rasu ko ya mutu wani annabi zai mai bayan sa amma idan muka dauki alqur'ani mai girma babu kalma ta siyasa kaf tun daga bakar hannasi ni dai ban san ta ba amma ana samun wasu kalmomi da suke bada wannan ma'ana dannan ne dalibai ilmi suke da matsala sai ta shi bai ga kalimar ba a'a kalimar akwai kalmomin da suke iya ba da wannan ma'anar daga ciki hukunci yin hukunci tsakanin mutane shi yasa ake kiran jagora al-hakim mai yin hukunci to jagora ne shi yasa Allah ya kira annabawan da suka yi hukunci da at-taura sun yi hukunci da ita kenan sun jagorance su akan shari'a ta at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina wanda suka hukunci da at-taura kare na dauce suke jagoranta al'amarin mutane duk da ita kalma ta hakimi yanzu aka sayar lokacin ana amfani da ita da wani wanda aka ba dan kwariyar kwariyar mulki ko haka rabbi hakimi to ai daga al-hakim ne yaren larabci wani lokacin ana kiran jagoranci az-za'ama ba wancan na za'ama yaz'umu ba kamar mutum yayi ƙarya ko yana riyawa a'a akwai za'uma yaz'umu za'amatan ya jagoranci mutane shi ake kira az-za'im wani lokaci akwai kalma ta ar-ri'asa daga ra'asu ne shine kai to kai shike jagoranta da adam idan an cire mutum kai zai mutu ko ba ka rabbi to yar'asul amra ai shine gaba ra'isu ke na ba ta afunci da sauran kalmomi da ake amfani da su kan wanda ko as-sultan wanda yake mai mulki domin daga sultan hujja ce ma'ana mulki abu ne da yake da buƙatar a jagoranci mutane akan hujja da dalili na fata abinci da sauransu to wannan na irin wannan bitar saboda mu waye mu tattauna wa ta ilmi in ma babu kalmar siyasa cikin alqur'ani ba shi ke nuna babu kalmomin da suke bada wannan ma'anar ba a cikin alqur'ani nau'uka na siyasa suna da yawa mun taɓa yin wani karatu a gidan wani TV na tele duniya da yake garin Yamai mun tattauna akan wannan maudu'in amma a jumlace mun yi karatu ɗai-ɗai-ɗai har zuwa karatu goma sha huɗu amma lokacin da muka yi wannan karatun galibi ba ma faɗaɗa bayani saboda karatun yana da yawa sosai ƙwarai da gaske to sai muka yi amfani da wata hanya shine a kawo mafi yawanci a faɗi abubuwan koda ba a faɗe su duka ba kuma a faɗe su a jumlace yadda mutane za su fahimtar su a ɗanyi bayani takaitacce in Allah ya ƙaddare akwai rayuwa akwai dama sai a faɗaɗa bayani kan ina fata an fahimci inda ban kuka fara yin wannan karatu ina ganin ban manta ba a gidan rediyo da TV ne na ban ferai can muka yi shi a takaice mai wuce karatu ɗaya ba ina ganin ko biyu muka zo tili duniya aka fara da aka yi sha to yanzu ma in akwai dama akwai rayuwa za a iya fada da shi fiye da haka ina fata an fahimci to siyasa yau wanda muke son mu yi magana akan ta wata siyasa ce da ake cewa farrit tasut farrit tasut farrit daga farrata yufarriqu tafriqan rarrabewa to tasut daga sada ya sudu siyadatan shi ba kalmomi da suke nuna jagoranci as-sayyid shine jagora to farrit fi'li amri ne ka raba hankalin mutane tasut jawabul amr wasu kace a jawabul shart ne mahzufun in tufarrit tasut in ka raba hankalin mutane to zaka jagorance su da faransanci suna cewa divise pour régner divise ka raba hankalin mutane pour régner don ka jagorance su la reine da faransanci sarauniya the english kuma suna cewa divide and rule divide shine divise dai and rule don ka jagoranci mutane yau in ana karatun wannan sai ka ji an ce turawa sun kawo wani sabon abu menene menene gashi 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 wannan yana nuna musulmi daga cikin matsalolin da muke fama da su na farko ba ma karanta tarihin duniya da tarihin musulunci na biyu mu da muka yi daurori a musulunci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin khulafa ar-rashidun daular umayya daular abbasiyya daular andalusiyya al-umayya al-andalusiyya daular uthmaniyya turkiyya daular uthmaniyya sukutiyya daulolin na musulunci mamlakat borno mamlakat kano duk wannan da an yi musulmi sun yi jagoranci a duniya mamlakat songhai amma ko wata matsala muke fama da ita mun ki karanta tarihi sai a zo mana da abu a gutsire shi bature tunda ya sace sai ya ce maka shi ne ya kirkira Allah wani din abu tsala ta biyu shi ne in muka zo wajen ayoyi da hadisai bayan mun karanta aya mun fassara mun kawo hadisi hadisin nan mu tabbatar da ingancinsa to kuma ya za mu istinbatin mas'aloli karkashin aya da hadisi ya za mu hada waɗannan ayoyin su dace da rayuwar mu ta yau wannan shi ne babu abinda ɗaya mutum da so ya karanta ya fassara in Allah ya ja aya wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah bai shirye da mutane azzalimai mu je gaba ان الذين كفروا سواء عليهم اعذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ان الذين كفروا لليوم نسك كافرتا اذا سو ابو جهل لا ابو لهب سواء عليهم بالدين اكرسوا اعذرتهم شن كان مسو غرغدي ام لم تنذرهم كو بغن مسو غرغدي با لا يؤمنون وغس بين ايمان با شيك ان ختم الله على قلوبهم cikin wata biyu gidan radio sai asanta qur'an ko wata uku a shekara sai asanta qur'an sai hudu kenan wata uku uku sai hudu ka da sarka hudu yan an kai shekara goma mutum na tafsiri ka ji a wajen tafsiri ya alkur'ani sabka 40 yan an kai shekara 20 Allah bai tsawon tsawon rayuwa ka ji ya alkur'ani sabka 80 wajen tafsiri amma in ka dauko sabka ta harku da ta karshe ta 80 din duk ɗaya ne kamar alkur'ani bai magana ga rayuwar mutai wannan ya kamata ɗaliban ilimi ɗan uwana da malamai da masu da'awa a hankalta mu faɗaɗa matsaloli na ilimi da bayanin alaƙar nassi da rayuwar mutai wannan siyasa ta divide and rule ko divise pour régner alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari daga cikin waɗanda suka yi amfani da wannan siyasar akwai fir'auna ka ku ga fir'auna ya riga ingila mulkin duniya ya riga faransa mulkin duniya ya riga rasha ya riga america ko ba karban ya riga almanya bal fir'auna ya riga farisawa ya riga rumawa duk waɗanda sun yi mulkin duniya amma da yawa wasu za su zo su karanta sai su wuce ba zan ce kowa da kowa ba ko ba haka nan bane amma yana da kyau mu mai da hankalinmu ga wannan ka samu wani littafi sunansa manhajul istinbat na Fahd bin Mubarak magister ko masters da aka rubuta a ƙasar Saudiya a jami'at Malik Saud yayi bincike na masters ɗinsa kan ka'idodin istinbat cikin nasi sai kai kokari ka tacike waɗannan masail din ka'idodin ka ajiye gaban ka ba zai ba sai ka rike littafin amma masalolin ka cire su ka'ida goma ya kawo 15 20 ka cire su ka rike su ka rinka tuna sai zama to kana da malaka wanga tafsilan kenan kamar ka'idodin daga al-asl tatbiqan sai ka je wajen tatbiqi yadda ake yi a aikace sai ka samu wani littafi sunansa al-ikli fi istinbat at-tanzih na Imam Suyuti tun daga Fatiha har zuwa zai ya dauko yin istinbat da wasu mas'aloli ka samu Allah kallin mas'ala kusan 200 kaga ga tafsir ga tatbiq in kana koyo ai zaka iya da izinin Allah to in ka diba wannan yana taimakawa ya za mu gane wannan ba za mu faɗi magana mu kawo hujja ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasas yake cewa inna fir'auna ala fil ard fir'auna yayi girman kai ya wuce iyaka ya wuce gona da iri fil ard a bisa duniyar kasa nan fi bi ma'ana ana don fir'auna ba can cikin kasa ne yake rayuwa ko kuka ci fi cikin kasa saboda ita kasan nan akwai sama shi ne rufin ta to mutumin da yake bisa ruwan kasa ya hankalta ba sama sai a ci cikin kasa waja'ala ahlaha wannan shi ne malaman siyasa ta duniya wanda wata rana ana yin bayani kanta ala fil ardi yayi girman kai bayan kasa ma'ana abin da ya gida ba yake aikatawa mulkin kama karya la dictature da kira labci ana kiran shi al-istibdad to kaga da mun samu siyasa daya amma da yake ba kanta za mu magana ba mun dai yi ishara bincike kana iya faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ce waja'ala ahlaha shiya'an waja'ala ahlaha shiya'an fir'auna ya sanya mutanen da yake mulka a misra shiya'an ya rarraba su sun zan kungiyoyi kungiyoyi jama'a jama'a sai Allah ce yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunana wata al'umma daga cikin su malaman tafsiri suna ganin wagga jumla sunanta jumla ta'liliya sai kai karatun juma ka karanta jumloli a ilmin nahw ka san al-jumal allati laha mahallu min al-i'rab wal jumal allati la mahalla laha min al-i'rab sannan ka san ma'ani al-jumal fi ilmi al-balagha وحكم استخدام هذه الجمل بنتكيني من يوحى وانا بسأل إعراب الجمل مش دي أسأل إعراب المفرد كومات كل التافن مغني اللبيب أو كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري مثالي يقول أنا باقي اسم تود التي يستضعف طائفة منهم أي ليستضعف ليضعف طائفة منهم ميزا فرعون يولن دنيا رونا نوتا الأمة ولساشي الأمة شي سير ربهم كلهم تولن إتتي فرق تصوت سي التي يذبح أبناءه ينا ينكا أنسو ماذا ويستحيي نساءه ينا بري أماتا أرأي يقولون بأنه في ينا رأي بسمونا بيد إذن لرأي دولة kaga wannan ita ce siyasar da turawa da suke so a tayar da yaki a kasashen Afrika a rage haihuwa a yi kaza saboda yawa yana samun ba za su iya mallakar mu ba wannan ilimi ne wanda ya kamata shi ma wata siyasa ce wadda za a zo ta rana a yi bayani kanta me yasa ba a son dividend demographic tana ta yi yawa ta yi makaman nukiliya ba wanda sai ta fata kuma an yi mata mulkin mallaka India ta yi yawa ta yi makamin nukiliya ba ta kowa Pakistan ta yi yawa ta yi makamin nukiliya ba ta kowa to da sai mu ya ku gwani larabawa da Afrika idan muka yi yawan cana shikenan ba yadda za a yi da mu bautar da suka bautar da iyayenmu da kakatin da mu za su dawo su zo su ne bayi kuma suna ta jin tsoro haka shi yasa suke so su ta da yaƙi a yi ta kashe dubban mutane a ba mutane ba kamar da suna addini su ta kashe mutane a tsayar da haihuwa saboda kada mutane su yi yawa arzikin ya yi muku yawa ko ba a so ku amfana da shi kullum sai a tun da kuku yaƙi ya kamata mu fahimci wannan to wannan ita ba siyasar da za mu yi magana ka tafi amma dai ya kamata a ba da ɗan unwani ka ji abin da ke ƙarƙashin wannan duka siyasoshi ne na duniya sai Allah ce innahu kana minal mufsidin tabbas lalle fir'auna daga cikin mabandata ina fata mun ci kasancewa fir'auna cikin mafarnata ba wai fir'auna ya yarda ba duk shi fir'auna duk bandan nan tashi da shi mafarnaci bane mai barna bane a bayan kasa dabi'a ce ta muni shi bayan Fir'auna yace shine abin bauta ma alimtu lakum min ilahin ghayri kamar da yace yace kuma ana rabbukum al'ala shine ar-rabb ma bayan ma al-ilah ar-rabb kuma shine al-khaliq al-malik al-mudabbir to imma akwai alloli to shine uga kwata kwata amma duk da haka sai nuna annabi Musa mabannaci Allah ce wa qala fir'aun ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد قوة كراءة ويظهر في الأرض الفساد قوة يظهر في الأرض الفساد قوة أن يظهر في الأرض الفساد وأن يظهر ويظهر وأن يظهر ويظهر المهم لي يظهر أن لا تبين ظهر shi ko yuzhira annabi Musa ya bayyana da Allah wai annabi Musa wanda da shukrul azmi min ar-rusul yace ayi tauhidi ayi adalci kaji mugu ne kaza dalabai da an ci muku ɗan ta'adda terrorist ba yau aka fara ba kaga fir'auna kanshi shi bayyana shi ke banda wai annabi Musa ya kawo kanta shi yasa mu da fakai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون كذا منافق يتيوي وأنا مصلح هذا إنما للحصر وما كومي متي بزمان يا رب يا قصا جزا تيجي تمتي كاو بناء تكل الأمة بدي تبقى دشي ما بدنا تشيله أما سي أنا شاك ميزاني أنا أي كنشي أعود على الخير شو بصير يمشي تقول نبى بنا بدي كسر منافق يمتر ولا طب waɗannan siyasoshi ne shi ma waɗanda wata rana za a yi bayani kansu siyasar wato al-ittiham shi ne laraba suke kira ramatni bida'iha wansallat wata mata ce ba ta da lafiya tana da wani ciwo amma in ta zo cikin taro suka ce wane yake da ciwo kaza kaga ramatni bida'iha ta jefi da wannan ciwon nata wansallat ita ko ta suna da ita gu to haka dai ake ta yi kullum in ana son a cutar da masu gaskiya sai a tuhumce su da abin da ba su aikata to duk wannan siyasa shi ne kun ji Qur'ani yana bayanin shi amma yau guda muke son mu dauka kai in ji hankalin mu kwarai siyasa ta farqi ta su ashe fir'auna ya rarraba hankul mutane wa ja'ala ahliha shi'a kuma yayi haka dan ya rauna ta su domin idan aka jawo da su aka ce su ne namu da ba galibi mai mulki zai kokari ya jawo masu yawa ko da shi bai cikin wato al'umma da take da yawa sai ya jawo masu yawa ce su ne nashi dalili kuma na sun yi amfani da su in ƴan kaɗan suka zabura ko suka ce za su motsa ya ƙare da su sannan zai yi amfani da masu ilmi ƙwararru ba dan amfanin al'umma ba a dan amfanin shi duk wanda ji an ce ya ƙware wajen kaza sai ya kawo shi ya ƙware wajen kaza sai ya kawo shi ko ina sai ya tattare sai shi na ganin ya yi waran da ba yadda za a yi a gaba shi shi yasa Fir'auna da ya shagen mulki ya ce kai shi ne ba Allah mun ji wannan da kyau to wannan misali ne alqur'ani ya faɗi wannan siyasa kuma ga ayatu alqur'ani da kuma cikin suratul qasas aike abu na gaba wannan siyasa an yi amfani da ita a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin waɗannan abubuwa ba sababbi bane wannan ya faru a karo biyu a Madina na farko tsakanin musulmai ne na biyu tsakanin kuma munafikai da musulmai to da ba shi munafiki ai kafiri ne abuwi a bayyane ke musulmi idan ka duba cikin wani littafi sunansa al-isti'ab fi bayan al-asbab al-isti'ab fi bayan al-asbab ai hattara akwai littafi al-isti'ab fi bayan al-ashab na ibnu abd al-barr al-maliki wanda ya tarihin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tarjuma ta su kuma yayi ne dan ya bayyana bambanci tsakanin sahabbai dai in shi a suna amfani da wannan da ba su ce to kai kajiya an yi littafai kutubur rijal sai aka wuce littafan sahabbai ciki misali al-isaba fi tamyiz as-sahaba na ibnu hajar al-asqalani ko usul ghaba fi ma'rifat as-sahaba ibn al-athir ko misali al-isti'ab fi bayan al-asbab na ibnu abd al-barr al-maliki duk cikin kutubur rijal ake sashi amma ba ahli sunna sun sa su bane don su yi intiqadin sahabbai su ce wannan sahabi adili ne wannan ba adili ba al-isaba fi tamyiz as-sahaba ba fi ta'dil as-sahaba mu yi hattara saboda shugabanni ne wanda suna so to wannan littafin shi sunan shi al-isti'ab fi bayan al-asbab zai yi bayanin asbabun nuzul a duniyar musulmi a yanzu dai ban san wata mawsu'a ta asbabun nuzul ba irin wannan littafin saboda an tattaro asbabun nuzul da dama an yi ta'liqin su an fitar da wanda suka inganta da wanda suna yi wasu inganta da dalilin da su inganta ko wanda ba su inganta ba kuma sai a koya maka ka'idodin mu'amala da asbabun nuzul farkon littafin sun kawo ko kuma cikin littafai na usulut tafsir zaka an keɓe babi na asbabun nuzulin da yake mu'amala da su wanda ya inganta wanda bai inganta ba wannan sababun nuzul mubashir ne wannan ba sababun nuzul bane amma ba alashi tana shiga karkashin aya duka abubuwan da ke da bukatar a ce dalibin ilimi ya kokari to wannan littafin mujalladi uku ne sai ka same shi al-isti'a fi bayani al-asba' in ka duba cikin suratul ali imran a karkashin ayar ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitab yarudukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullah wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كركشوا ان الايوين ذاك ده سن كاو اسباب النزول دبن دبن اكو ان انا غني سنه دروي اكو ده سن انغان تلا شك في يهودا ولي بي يهودي ني زي اسكي قبيلولي غدابي دابا مدينه تانا ده قبيله تا اوس ده كما خزرج تون كافي زو منزو صلى الله عليه وسلم سنه تكين ركيتي ده ياقي انا تكين جاهليه سي سوكا زو bayan zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su ta fuskar imani dan ba abinda zai hada mutane akan haduwa ingantawa wallahi sai tauhidi da imani Allah cewa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim kudi ba su da hada kan mutane sai a babu kudi da kudin sun kare shi kenan sai a babu ka babu tun kudi dan yayi shiru ka ba shi miliyon ɗaya sai ne ba shi miliyon goma dole ya cece ka don kuɗin ka ba su aiki to ta fuskar imani ake haɗuwa to ba yahudi ne ya shuɗe sai ya gansu yadda masu imani sun haɗu haɗa masu imani alama ce ta biyu ta ƙarfin musulunci sai ya tunatar da su daga al-ayyamul jahiliya ababen da suka kasance zamanin yaƙi na da ai shekara 100 da sun canza da Larabawa sai su yi shekara 200 ka ta karanta da ko shekara 40 ko 60 har da basus da sauransu ba wai ana shekara 200 ana fafatawa ba ai an ka fafata an ka fafata an ka gaji sai kuwa ya tafi a tare da kuma a ci gaba da jiran wani dan lokaci wata 6 ko 7 bayan an je an dan samu abinci an gyara makamai kuma a zuwa sake bugawa da ya tunatar da su da ayyamul arab yaƙe-yaƙen da suka yi sai suka tashi za su shiga cikin juna aka ɗauko makamai sai da aka gano manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zo ya samu ya sauke su ya yi musu bayani ya tunatar da su akan ya tunatar da su musulunci zance wani zai ce maka a'a kakanka na goma wane ya kashe kakan wane na goma shi ne ya kashe kakanka ina alaƙa da kyanar shi da shi wancan ɗin da sun mutu kuma suna gaban Allah ko haka da wanda ya kashe wani ba ni zai musu hukunci ba Allah ne zai musu hukunci to shi ke da kai kokai jikan sai ka je ka kashe jikan wani shi ne haɗa sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ayoyin alqur'ani ya tunatar da su gane ina da rai kuma irin wannan da'awa ta jahiliya ta tashi sannan aka aje al'amari ya kwanta kaga farrit kaso ba yahudi guda ya zo ya yi kokarin rarraba kan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam dan hanya ce wanda za su ba su dama su yi mulkin madina da kuma su ci auracin musulmi wannan kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taba amfani da wannan الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون cikin attaura an kan musu alƙawari la tukhriku la tuwatu la tasfikuna dima'akum aka ce kada ku zubar da jininku na anfusukum ba arafin kanka kashe kanka da kanka kanka kashe kan uwanka domin kashe kan uwanka ai kashe kanka wala tukhrijuna anfusukum min diyarikum kada ku fitar da ɗan uwanku daga cikin gidajensu ma'ana kada ku fitar da jininku thumma aqrartum sannan kuka tabbatar da hakan وأنتم تشهدون كما سشيء ثم أنتم هؤلاء التي صنوه ودنن هؤلاء أنا في يا هؤلاء الجمع لمن له أن شاف يا تقتلون أنفسكم قشون كشكارون كنا نسي أي كنا أنك تيبا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم كنا في تد وتجمع لكتنكم لكتن كنا جنسو هنغاليكو تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وتظاهرون وما كنا بني
Alura akwai waya masu waya su sassu da su
ta ba haru da alayin bil ismi wal udwa ko ta ba haru da kuna taimako kinan ta ba haru da ta ba haru an shafi ta'ul daya ta ba haru da kuma ta ta ba haru da ta'ul daya aka maida ta koma ba'u shi Allah ce wa in ya'tukum usara ko wa in ya'tukum asra hamza wato asri kinan in sun zo muku ribabbin yaki an kama su tufaduhu ko tafduhu za ku fanshe su wannan yana ba da kissar yahudawa da suka zo garin madina sun iske larabawa kabila biyu ne ausu da khazraj su ko akwai banu nadir akwai banu qainqa akwai kuma wato abin nan kabila ta uku
banu quraiza
banu quraiza jazakumullahu khair wannan guda uku su ne sai suka zo sai suka rarrabe wasu suka koma bayan aus wasu suka koma bayan khazraj wannan hanya ce ta su samu gindin zama a madina sai suka rarrabe makaminsu kaga ashe wannan makamin yahudawa sun taba amfani da shi tun kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma sun yi amfani da shi a wani lokaci a lokacin da yake a cikin garin madina sallallahu alaihi wa sallam wannan bata kare ba lokacin da aka dawo daga tazwatul muraisiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaki da muhajirun da ansar ai ansar su muhajirun sun fito daga makka al ansar kuma mutanen madina wanda an kira su muhajirun saboda sun yi hijira hajaru min makkata ila al madina su ko wadancan ansar wato nasaru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wal muhajirin ko wal mu'minin to dai daga cikin sahabbai irin wasa fa kasa'a rajulun min almuhajirin rajulun min alansar kasa'a shi kuma a ce ya dan dubbuje shi ko ya dan tunkuɗe shi da kafarsa to su ko makiya kullu suna nan suna jiran kafa ghafla yantaziruna alfursa shi yasa idan aka tashi rubuza al'umma in an shekara 100 shi makiyin ka in shekara 100 za a yi 50 dubu ba yana da ina jiran fursa tare da kai yake yana gidan dama shans shi sa da yawan mutane sai al'amura sun zo sannan ake gane wani ashe zaman da ake da shi gaban banza ne an gane ku shikenan sai suka yi amfani da wannan dama su Abdullahi ibn Ubayy dan salu suka tada wannan rikici shi ya lal ansar ya ku mutanen madina ya lal muhajirin ya ku mutanen makka ku zo a buga kaga za a raunuka musulmi a cikin gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma yi yazo ci a bid'a jahiliyya yanzu za ku yi kira da da'awa ta jahiliyya wa ana baina adhurikum ina tare da ku yace da'uha kubar wannan dancin fa innaha mumkina abu ne wanda yake mai wari yadda ka san a ce mun shi ko masa haka ne zancen kabilanci idan ya taso yake da wari to ba za mu muhadara bane kan wannan amma muna magana ne kan yadda ake rarraba hankulan al'umma dan saboda a ci masa sana'arsu muna kai kullun su ta jira wannan madina dai ta hargitse ta lalace bakin nan su tafi ko kuma garin mu mun ji wannan makami ko to baka kare ba yana daga cikin dalilan da suka sa daular abbasiyya kun ga daular abbasiyya daular ce da ta yi karfi kwarai da gaske amma daga cikin dalilan rugujewarta akwai ɗan shi'a ɗaya daga cikin ɗan shi'a da aka bashi babban matsayi a cikin wannan daula sai ya rinka rubuta musu wuraren da musulmi suke da rauni kaga da yake akwai wani wanda shi an cire shi daga cikin al'umma da shi aka yi fari aka rubuta wato wannan daula ɗin yana daga cikin manyan dalilai to yanzu babban wannan saboda lokaci yana tafiya kuma abin da ya gudu saura ba yawa ne da shi ba sosai sai mu zo zuwa ga su turawan yamma a 15 ga watan 11 miladiya 1884 le 15 novembre 1884 turawa bayan Allah ya sa sun gane ilimin kiri-kiri sun samu cigaba sai suka yi taro a duniyan cigaba da duniya sai suka ga ya kamata a ce sun mallaki duniya kuma sun rarraba kasashen duniya afirka da kasashen larabawa da ma kasashen gabashin duniya gaba da suka yi wannan taro sun kare shi 26 ga watan 2 miladiya 1885 kenan le 26 février 1885 sai suka ce to ya kamata su rarraba al'ummomi irin yadda tsarin su yake bukata shi yasa sai su je nan afirka aka rarraba su ingila su belgique ta ɗauki congo brazza misali irin su portugais da suka zaɓi ɗansu yankuna a can gabashin afirka irin su faransa da suka zaɓi yammacin afirka da sauran ƙasashe suka zaɓi irin su senegal Côte d'Ivoire, Ivory Coast, kenan Niger, Burkina, Mali, Algérie, ga sunan da su Maroc, su Tunisie, su Togo, ga kuma irin su Mauritania. Sai ita ko Ingila ta zaba inda ta tattara. Kaga ashe duniya kamar ta su ce suka tattara. Mun fahimci wannan da kyau? To wannan taksimin da suka yi ma duniya sun yi shi ne saboda su jagoranci duniya idan muka dibi turai ai ba ta da yawa wannan lokacin kasar amerika ba ta da wani karfi ina fata mun fahimci don ita amerika in muka duba wani afirka kasa guda ce za a cewa ta yi mulkin mallaka ita ce kasar liberia an gane ko domin ingila ta jagoranci wannan ita ce amma taron a kasar berlin an ka yi shi ana kiran shi conference de berlin berlin kamar babban birni ne a kasar Almani, Jamus da suka yi wannan rabe-rabe ba su samun nasara na cin nasara ga su ba su da yawan da za su iya tunkarar duniya amma suna da makamai saboda sun gane yadda ake sana'a ta hadith a yi makami sannan kuma suna da wayo na amfani da rikicin cikin gida don ruguza mutanen gida gaba daya sai suka zo in muna son mu gane wannan sai suka daddatsa masarautu to shi sirrin daddatsa masarautu saboda sun iske kowace masarauta tana da sarki kuma ana saurara mishi barin al'ummarsa gaba ɗaya bayan mulkin mallaka tare da shi hanya ce da ta bada damar a sake haɗe kai ɗan afirka cikin sauki abu na biyu sun iske sarakai suna ƙiyayya da juna sai su kai ma wannan sarki hari tare da wannan sarkin sai an kare sai a halabe wannan domin shi wannan lokacin da aka yi wancan hari ko kuma yana kallo maimakon ya tuna baturen nan in ya kashe wannan gari ne zai zo kenan komai za a yi mu hada kai mu yaƙe su sai aka je aka ta al'amura aka bari a ƙari da wannan sanuwa bane su wannan muna fahimtar wannan na uku kuma sun iska rikici na zalunci saboda su kansu sara kai da abin da suka gada suka yi sai a ce sarki in zai yin mutuwa sai an hada mutum 70 ɗan mata su kai tare da shi lahira su yi mai hira ko kuma yi Allah wa akwai wani gari ana kiran shi Boyinko a kasar Benin mun je ziyara ita ce capital ta farko ta su kafin Cotonou akwai wata katanga da aka yi da jinin mutane aka yi ta sai a ɗauki jinin mutane a kwaba a haɗa rasan da ruwa a yi gini akwai sarkin da ya mutu akwai wani rami da aka yi ina ganin suka ce ƴan mata ko 80 ne ko 70 na dai mata aka saka su cikin rami tare da ransu shi shina da cikin nashi rami su ko aka saka su cikin wani rami wai za su rike shi a lahira na sun can za su je su yi mishi wato hidima kama karya yana daga cikin abin da ya taimaka ma turawa suka rusa masarautu saboda rashin addini da adalci da yawan mutane an azabtar da su da masu najeriya wanda zai zuwa taimake su ya kamata mu gaya maka gaskiya ana nan suka rarraba to yanzu in muka dauki kowace kabila an san yadda za a yi da ita idan aka bar kabila guda da masarautarta za ta saurin haɗa kanta amma in ka daddata ta aka rarraba ta cikin wasu yankuna to abu ne mai kyau yanzu dauki nan Niger misali masarautu ne aka daddata Borno an ɗebo can cikin mamlakar Kano in ka zo nan Zandar da Daura aka ciccira in ka zo nan Maradi da Katsina aka ciccira in ka zo nan Borno da Sokoto aka ɗiba aka je arewa aka ciccira tsakanin su da Kebbi Zabarmawa da su da Dandawa can tsakanin Benin da Niger ga su an raba su kabila ɗaya ce aka je can Gurmawa su ba aka ɗiba Burkina da Niger da su da abin nan aka je can Agadez su ko aka ciccira saura aka kada cikin Mali saura aka kada cikin Niger saura aka kada cikin Algeria aka zo su ma Tubawa aka dan ɗiba aka katso duk aka tattaro waɗannan masarautu gaba ɗaya annizamul malaki tsari na sarauta sai aka mai da shi annizamul dawli tsari na ƙasa to amma dukkansu da su masarautun da Bature ya yaƙa da su masu mulkin ko na siyasa ko na soja ba wanda yake kaura daga cikinsu yayi ne don shi ci nasara su waɗannan tsarin na daula na sojoji ya bar shi ne don a kula da masarautu ba wanda zai dawo ya saka zakwa ya ce yana neman masarautun shi za ta yi mulki sai dai ya daura ƙarƙashin tsarin su turawa su kuma 'yan siyasar da masu mulki ba za a bari su yi mulki irin wanda ya dace ba duk lokacin da an ga ƙasar za ta haɗa kai ta ci gaba to sai a tadda gar civil ko ku a tadda 'yan tawaye can in ta kula yau an ta ƙare da waɗannan suka zo aka zauna da su aka yi singacin aka yi komi gobe sai ka zo can kabila ta ɗauki makami jibi ka zo can kabila ta ɗauki bayi ba su son su zauna lafiya sannan in ka dibi arewacin Najeriya ka dibi Niger ai duka kusan yanki guda ne kabilu guda ne addini guda ne kirkin guda ce da komai maimakon a haɗa arewacin Niger arewacin Najeriya da Niger sai aka yanka su aka ɗauko arna na kudu aka haɗa da 'yan arewa maimakon arnar da ke kudu a haɗa su da can 'yan Benin a ɗauko musulmi nan yankin arewa a haɗa shi da yankin Niger sai suka kiya saboda duka wannan kullum suna da damar da sai an yi tashin hankali su je su zasu faɗin yaya ne suka raba ƙasashen wai Azawad a tada Aljeri ta yi yaƙi da 'yan tawaye Mali ta yi da su Niger ta yi da su haka suke manya-manyan ƙabilu da masarautu haka suka wa Kurdawa ba wai sai nan Niger ko kuma Nigeria Kurdawa saura cikin Iraki sun kai yaƙi da Saddam saura cikin Syria suna yaƙi da Bashar al-Assad saura cikin mutake da suna afwan Turkiya suna yaƙi da Erdogan ga su da yawa amma an karya su to wannan system ne na raunata duniya ba turawa ne suka fara shi Allah ya ba mu labarin shi to shi yasa kada mu sa tsammanin wanga rikici da ake zancen a kawo hari tsakanin Niger da Najeriya ba su yi kalkulo shi ba su suka rarraba sun san irin haka tana iya faruwa su yi amfani da 'yan kudu su yaki ɗan arewa koko ayi amfani da rikici ya tashi tsakanin Niger da Nigeria su buga su yaki. Mun ji wannan da kyau, wannan bai tsaya nan ba. Lokacin da aka yi yakin duniya na biyu aka kare abin nafsan karasai sai suka raba almanyi biyu, Amerika ta shigo ta yamma, Sharasha ta shigo ta tsakiya, suka raba ta biyu suka yi katanga Mid-Lebanon. Berlin suke cewa ko yayi ne, sai aka zo aka raba su, sai abin nafsan karasai al'umma almai suka ce musu yadda ba, suka tashi suka rubuta wanda haka. Lokacin da Amerika take ganin cewa Rasha tana iya yi mata tasiri domin tsakanin Turai da Amerika ya fi nisa da tsakanin Rasha da Turai, tunda su gabas-gabasin duniya suke, Rasha take ba su gas, take ba su abinci, to Amerika sai ta kirkiro OTA. Wannan OTAN kin plan ne don Amerika saboda ta ci gaba da rike Turai. To yanzu ta samu ta mamaye ta hana Rasha ta yi wani abu, bibi Rasha ta yi kare yakin duniya da duniya ta bar sojojinta a cikin Albani ba, amma da Amerika sai suna nan cikin Albani, suna nan kuma cikin Japan, suna nan cikin Italy. Yanzu sun samu Turai suna ganin sun yi wani abu, to sai suka yi kokarin kuma ita kanta Rasha tana Union Soviet, sai suka yi kokari suka ruguza ta cikin minti goma bayan sun shirya sharri. Minti goma shugaban kasar ya yi diskur, Gorbachev shi ke nan ya ce a Rasha ba ta iya ɗaukar nauyin sauran jihohi da haka kaza 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 kaza, shi ke nan ta rubuce kuma ƙarshe ma kuma Amerika ci gaba da sace shi. Kaga ashe hanya ce ta a ruguza al'umma shi ne an karaba wannan idan Soviet, amma bai isa ba. Yanzu suna so su yi amfani da tsohon tsofaffi wato jihohin Rasha irin su wannan kasar da ake yaƙi Ukraine, saboda a ɗauki makamai na OTAN da na Amerika a kai ciki a kalli tsarin yadda suke yi a yaƙe su, sai Rasha ita kanta a ƙare da ita, kina an ƙare da babban makiyinsu. Shi ko Putin ɗan KGB ne, bi ƙungiyar leƙen asiri ta duniya cikin ta yake, ya san ta ƙwararre na cikin sanin sharrin duniya da masu wato kitsa sharrin duniya. Shi ke nan wannan shi sai fatattake su. Yanzu Ukraine kin bayan an yi alƙawari kada ku bari OTAN ta shigo, ba mu yarda ba ku kawo mu kamar Amerika, wanda Amerika a min na son so son bi a wani libro da ta makarata sun ce min na son so son kenza, amma yana ga min na son so son bi ne. Lokacin da Rasha ta kai makamanta a Cuba, ba haka sa Amerika ba ne, cikin yankin Latin na Amerika, Amerika ta ce in ba ta cire waɗannan makamai ba sai dai a yi yaƙin duniya na uku. Aka yi alƙawari aka yi yarjejeniya, Rasha ta cire makamanta daga nan. Yanzu Amerika take neman a ba ta haya, a ba ta haya wannan gilin. Shi yasa Guantanamo a ina aka yi shi? A Cuba. Akwai ɗaya akwai biyu, to babban Guantanamo a cikin ƙasar Cuba aka yi shi shekara 40. Amerika tana gaba da Fidel Castro, to ya an kai kuma take aje gidan kasonta a cikin ƙasar shi kuma ta rinka biyan shi, saboda daga nan ana iya kawo wa makamar Rasha a aji a buga a Amerika. To ko da a 1962 kun nuna ku yadda da wannan ba, ba a kuma ba a ƙasar ku ba, to ya za a yi shi Putin, tunda mahaukaci ne kuma an taɓa mai nunan bakar ƙarya, sai shi yarda a ɗauki muggan makamai na Amerika da OTAN a kai akai har a zo a yaƙe su, ita Rasha kanta babbar Rasha a je a yaƙe ta. Kaga suna so su rarraba kawunan su don su mallake su. Haka suka wa Larabawa, suka ƙirƙiro Isra'ila, suka sanya ta tsakiya su, duk al'amarin su tarwace. Ba wanda da ya ɗaukar magana guda game da Isra'ila a cikin ƙasashen Larabawa, fasken furoji ne na Amerika don ta tarwatsa Larabawa. Muna jin wannan ba ta ƙare ba. Ƙasar China tana da ƙarfi ko ba ta? Jihar ta wadda ta ɓalle, banduwa Taiwan, tun a lokacin da an kai yaƙi ta ɓalle, yanzu ga shi China ta yi ƙarfi, amma saboda farnik kaso da Amerika tana goyon bayan Taiwan don ta samu damar da ta aji makamanta. Koriya ta arewa ai asalinta ƙasa guda ce, babu Koriya ta kudu babu ta arewa, amma aka fafata yaƙi sai da suka raba ta biyu don su kai sojojinsu a Koriya ta kudu, suka rarraba su to karka sa tsammanin waɗannan ƴan shehi in yi maka sakwata su wuce ɗan shehi waɗanda suka raba irinsu cana irinsu rasha irinsu waye irinsu koriya kai da ma ba ka ci gaba cikin sanin duniya ba ka shirya ma yakin duniya ba ka ce wai duk abin da suka faɗa na raba kawo na al'umma za ka bi wallahi za su ƙone ka saka gaba ɗaya farrik ka su da haka wannan abin da yake faruwa a cikin al'ummominmu yanzu shi ne ya yi yawa a rarraba mu don saboda a ba mu kamar mu kashe juna to yanzu Nijar da Najeriya plan ne shiryayye wanda sun jima suna so su yi haka Allah bai ba su iko arewacin Najeriya ya yaƙi da ƴan kudu Faransa ta taimaka ma Ingila da Amerika aka ƙirƙiro daula ta Biafra amma ba ta ci nasara ba aka yaƙi aka yi nasara a kansu kuma duk duniya Nijar ɗaya ce an bayar su kamar ita ba ta shiga ba ta liƙe iyakokinta sun yi baƙin ciki suka ce majoriyar taimaka ma ƴan kudu saboda nan na adda daɗin a sa arewacin Najeriya suka tsakiya ƴan kudu su shigo ta nan su ku su kawo ma kamar yadda Nijar a shiga sai a gani joriyar ce fakin siyo ya ɗauko sojojin Nijar ya sa suka shiga suka bi goyon bayan ɗan adam aka je aka yaƙi lokacin su Murtala ɗin su Janar Buhari an gane ko su su Yakubu ɗan Juma da sauransu dai manyan sojoji aka shiga kuma sojojin Nijar suka ba da experience yadda aka samu shiga saboda sun sa na ciwoyi kuma sun buga mu uji ku kuɗi saboda sun san ba yiwa a yi daula ba ta da kuɗi har sun buga kuɗaɗen su muku sai ba mu izinin buga kuɗaɗen wannan ƙiyayya aka zo aka yaƙi uji ku ya gube kuma Amerika da zama dama tun 1960 da aka ba Najeriya ƴanci Faransa ta so ta haɗe kai da ita saboda a haɗe a yi aiki tare a zalunci Afirka ta yamma jagororin Najeriya da lokacin suka ce ba su yarda ba amma nafsan Sosondi suka kori jakadan Faransa tun daga nan tace za ku gani shi yasa da Boko Haram da Biafra ai duk Faransa tana gaba saboda in Najeriya ta zauna lahiya ta haɗe kai da ƙasashen yankin Afirka ta yamma ita Faransa ta tashi aiki suku ƴan kudin yanzu ga yaƙi da aka ciro Mali sun shiga ba su ci nasara dama sun yi kalkil in suka buji Gaddafi sun samu hanyar shigowa da makamai a Afirka kuma sun samu hanyar da makamai za su yaƙi a Afirka domin Libya ƙasa ce mai makamai masu yawa amma suka yi mirsisi suka yi ƙarya suka yi munafunci suka je suka kashe Gaddafi sai suka ce ma ƴan tawaye waɗanda ke wato masu tsaron Gaddafi saura ku je da makamai ku je duk inda za ku yi mulkin ku ba ruwan mu kuma ku je da dukiya ku ɗauka saura suka watsa ke suka shigo cikin Mali kun ga Mali ta kama da wuta ku shigo Nijar Mali ba ka gane ba ko da aka shiga aka fara yaƙi makaman da suke da su sai suka kwace wurare masu yawa da suna zuwa gidan zuwa Faransa alheri ne da ta ɗauko sai ta kire waɗancan ta ba su makamai ana ta yawo ƙauyuka ana kuma mutane hanyoyi ana cewa in su zoji su zo su kashe su kuma suka zo ba su kinta da suka yi zaman su yanzu Mali ta yi kura sojojin sun gane ƴan siyasa ba za su iya hinda musu kici a wuta ba suka je suka yi juyin mulki suka haɗa suka kawo su fararen hulla suka ce ku je ku tattauna da su a ɗan tsatsara a gaida da aiki ƙasar ta gyaru suka je France ministry na defense na Mali yadda ya faɗi kutta tsarin da Mali da ta yi na yaƙin abin da ƴan tawaye kaga yabba Faransa asiri da lokacin da shi gwaita ai shi juyin mulki na farko kuma shi sake na biyu ce to yanzu ba zance ɗan siyasa bane bari mu fita cikin yana soja sai da aka fafata sai da ya kulla alaka da Rasha sannan ya kore su Burkina ita ma sai da tajjajirce wannan yaro yana cikin daji an hana musu abinci sai su yi kwana uku babu abinci masu aiki sati guda sai su koma suna kashe dabbobin talakawa suna rubutawa a yanke a ƙauye kaza mun kashe dabba ta mutum kaza kuɗin shi kaza in mun koma za a je a kawo kuɗi babu abinci ana zuwa ana kashe su information babu bal ma su su manyan sojojin cikin waɗanda ke tare da su tare da waɗannan ƴan tawaye suke an je za a kai hari sai aka samu sa'a wasu ƴan ta'adda da suka ji suka kai hari sai ba su ce nasara sai Allah ya ba sojojin Burkina sa'a suka kashe su ko da suka ɗauki waya babban komandan su wanda aka turo tare da su sai ga shaida waya yana faɗa ma ƴan tawayen ga su sun kawo wuri kaza ga inda kamata fitar ba ya gudu da nan yayi gudu yadda ya kafitar kuma ya kunce shi an ka ba shi kariya wuce irin al'umma ce muke rayuwa cikin ta to aka zo Burkina wannan tsari yayi kishiri to ba sabuwa bace bari in karkare da abubuwa guda biyu gine ku da kai an yi juyin mulki sai ku ture babban aminin Rasha ne Faransa tayi ta samu ta kare da su bata ci nasara ba bayan ya mutu wadanda ƴan siyasa suka zo ba su da karfi har ta samu an ka koma ga Faransa Mali Modibo Keita makiyin turawan Faransa ne amma suka yi kokari aka masa juyin mulki suka samu suka cimma burinsu Burkina Sankara suka ga ya ga matsala gare su suka yi kokari aka kare shi to har yanzu kuma yau Mali ta koma hannun Rasha Guinea Conakry ta koma hannun Rasha Burkina ta koma hannun Rasha dama Niger ta ji tsoro saboda jigubu bakari shi ma'abucin Rasha ne sai Faransa ta ga in ba an ka samu Niger to ita gaba ɗaya ba ta tashi aiki to yanzu kuma hankalin su ka tashi yanzu wannan abin shi ne sake dawowa to ga Niger yanzu ita ko Niger tana da muhimmanci gare su ta hanya guda uku manya na farko arzikin da aka gano a Niger hankalin dan adam bai ma iya ɗauka shi nafsu tere ruwa na ƙasa waɗanda za a sha potable duk duniya da na Libya shi ne babba wanda Gaddafi ya yi aiki kansa har ya ɗauko aikin kusan kashi biyar ya yi uku sauran biyu suka kashe shi to nafsu tere wanda ya fi na Libya girma a nan Niger ne Niger za ta iya ba duniya ruwa shekara 500 in an ka buɗe wannan su tere kowa ya amfani da su musu ƙari ba hankalin su ya dawo petrol a jihar Siliberi an je za a yi forage ya fara fitowa da kanshi nan guza ana tsakayin rijiya coal wanda aka ce ma coal sharbol ya fara bayyana arzikin ba har kusa yake da Niger da Algeri musamman ita Algeri ita ko zinariya in ka shiga iyaka wani lokaci ga hanya take saboda kake fitowa to yanzu menene muhimmancin Niger arzikin da ke ciki akwai wata karti da wani baturi ya gani a Africa Newsid arziki ya kai kusan nau'i kusan 50 cikin wannan karti kuma dukkan su cikin Niger da suke yace wace ne kasa ta gwada ba su musantar to ka kusa tsammanin waɗanda abubuwa wasa ce ba wasa ba ce to wannan arzikin yanzu sun yi kuskure ya yi yawa kuma sun ba da yanci na ƙarya ne duk da yake na ƙarya ne da murafinci amma yana da amfani muna ji da kyau to yanzu tsaka mai wuya suke Faransa da Turai sun yanke alaƙa da Putin ya bar ba su gas gas kuma yana da cikin abin da suke amfani da shi cikin kamfaninsu da gidajensu an samu matsala yana zuba da wasu alkama ya ce a banci da muke yi na ya kashe ni kuma ka dambe yanzu an koma magazin na Afrika ita ko Algeri da ba makiyar Faransa ce da karfi suka bar ta abin da san karan san gas kinta bai kwasuwa tana da gas tana da mai tana da arziki zinari yanzu kuma suna da bukatar wannan to sai suka zo Turai kusan ne da ƙasa 20 da Amerika da Turai suka zo suka aje sojojinsu cikin Sahara ta Agadez ai ba sojojin Amerika da Faransa ba na ƙasa 20 da wani ciki kalkulkin da suke yi suna so su buge Aljeri amma matsalar daga birnin Aljeri ga mutum France idan suka buge Aljeri har yanzu ba su da wani rada wanda zai iya hana makamman Aljeri su shiga cikin Faransa suna nan suna wannan lissafi ana kalkul gagas suna son a tura musu daga Najeriya ya bi ta Agadez ya je ya kai idan wanda ke mulki bai biyayya gare su wannan gas din ya yanke babu da Putin babu da Rasha kamfanin Turai za su shiga cikin matsala abu na ƙarshe wanda da shi za mu karkare shi ne cewa to yanzu Mali ta sulkuci Burkina ta sulkuci Guinea Conakry ta sulkuci idan Niger ta sulkuce musu dan muna magana abin da ya shafi al'umma ne ba muna magana siyasa bane ko masu mulki ba mu shi muke ni ba menene ake nufi da al'umma mu ba ruwan su da dan siyasa ba ruwan su da soja bukatuncin su suka dame su
idan nijar ta sulbuce nijar tana da limita jirgi inda jiragen duniya suke biyu duk duniya babu wani linkin da tafi sauki a duniya irin ta kaf mai hada gabacin duniya da yammacin duniya mu rike wannan da kyau ka kai ka tambaye masu aiki a yamma ka za su faɗa maka hanyar jirgi shine linki hanyar ta jirgi mai sauki duk da an kalli ka hanyar jirgin nijar jirage yanzu man da suke sha lokaci sai shirin hanya ga nijar da fara shi abu na gaba to yanzu kenan mali ta shiga cikin matsala ta kurce burkina ta kurce in nijar ta kurce plan na algeria ya tashi aiki plan na ruguza nigeria ya tashi aiki dan aikin da sojojin nijar suke yi da nigeria kasa mai iyaka fiye da kilomita 1500 ya sa ba a iya shigowa da makamai ta libya don babu gwamnati yanzu a libya a shigo da sun ta nijar a kai a kai can nigeria arewacin nigeria bai yiwuwa in akwai gwamnati ba a iya biyowa da makamai ta chadi tunda suna da base militar ta chadi su shigo da su da sauki su shiga cikin nigeria sai suka samu wannan sa'a to yanzu idan suka yi kokari rikici ya tashi tsakanin nijar da nigeria nigeria kanta ta tashi aiki yan kidnapping suna yan boko haram suna nan army roba suna nan yaki na tashi an ba su damar su kara karfi dai kenan na biyu idan iyaka kilomita 1500 ta shiga mali ta shigo yaki burkina ta shigo yaki da wajen nijar guinea conakry za ta shigo biyafara saukin tashi za ta yi shin nigeria da yan kidnapping za ta ji koko za ta ji ne da boko haram koko za ta ji ne da yakin biyafara ta tashi aiki nijar ce kuma daga nan ne suka tada wutar ba nan za su tsaya ba in burkina ta shiga mali ta shiga guinea kurk saboda daga nan nijar suke so su aje makaman da za su bugin mali da burkina in nijar ta surbuce kuma babu wuriya nisa in sun koma chadi abin ya yi wahala idan ita nijar kin ta samu matsala nigeria ta samu matsala kamaru tana da matsala ta yan anglophone da francophone akwai su wuta za ta tashi da guinea conakry cote d'ivoire ba ta da karfi akwai yan tawaye kwancin da sun kai saboda sojojin faransa na wuf za su tashi senegal tana da matsala da yan casamos wurin ya kama da wuta akwai makamai don allah yan afirka mu san abin da muke yi wannan ɗaya ne daga cikin siyasoshin duniya muka ɗauka kuma lokaci ya yi halinsa amma na san dai insha Allahu ta'ala da yawan mutane sun fahimci da abakan wannan mutum ɗan uwa musulmi da ya kamata in dakanta abinda muka faɗa zaman tudu ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.